Sashen Hausa da muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Litinin 19 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan bitoci da suka hada da 60 49 da kuma 40 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma gidajen rediyon amfani Farah Sarauniya Nomad Dalal da Niya da kuma Alpha Radio a birnin kuma su na kasar Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakuma Kiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Wani jirgin saman kasar Iran ya yi hadari a cikin tsaunukan Zagros kuma mutane 65 da ke cikin sa duk sun mutu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya yi imani kasar Rasha ta samu nasara fiye da yadda ta yi zato wajen sukurkuta tsarin demokradiyyar Amurka. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makaranta a Florida sun ce za su yi maci a Washington da ma wasu sauran birane.
To ko bayan kun ji labaran za ku ji cewar headquarters ɗin sandan Najeriya ta ce rundunarta ta kama wasu mutane uku da ake zargin su da haddasa kashe-kashe da na mutane da dama a Zamfara a makon da ya gabata da suka hada da
waɗanda ƴan sandan suka kame su ne Halilu Garba da aka fi sani da Mabushi mai shekaru 45, Zubairu Marafa da ake kira Wakili dan shekaru 45 shi ma, sai kuma Nafi'u Badamasi da ake kira Zakiru dan shekaru 40.
Tare da ƴan majalisar dattawan Najeriya suka shirya a kan kafa ƴan sandan jiha a Najeriya ya bar baya da kura saboda masu nazari sun ce hakan ba za ta samu ba.
Jihohi da dama ba a iya ciyar da ma'aikata gaba, ayyukan ci gaba musamman irin ruwan sha da aikin hanyoyi ba a iya nikinki, kuma a ce wanda ba zai iya biyan albashi ba ya zo ya dauki aikin ɗan sanda.
Ibrahim Alfa Ahmad kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk sai ba an sha labarin duniya.
Masuware, assalamu alaikum. Wani jirgin saman kasar Iran ya yi hadari cikin tsaunukan Zagros kuma mutane 65 da ke cikin sa duk sun mutu, inji kamfanin dillancin labaran kasar Iran IRNA. Rahotannin farko na cewa mutane 66 ne a cikin jirgin, amma daga bisani aka gane cewa mutum guda ya makar bai samu shiga jirgin ba. Jirgin dai ya bar birnin Tehran ne jiya Lahadi da safe akan hanyarsa ta zuwa Yasuj da ke lardin Isfahan wanda yake tafiyar kilomita 560 ne. Hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar ta Iran ta tura tawagarta zuwa inda wannan hadari ya faru, amma buji da tsananin iska haɗi da dusan kankara duk sun hana jirgi mai saukar ungulu kaiwa ainihin inda hadarin ya faru. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bi sahun sauran shugabannin duniya wurin nuna alhini game da wannan mummunan hadarin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bakin ciki kwarai da gaske sakamakon wannan hadarin, don haka tana mika ta'aziyarta ga ƴan uwa ga waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su da ma daukacin jama'ar kasar ta Iran na wannan rashin injishi. Biyo bayan takunkumin da kasar ta Iran ke fuskanta yasa take ci gaba da kasancewa da tsoffin jiragen sama, domin hakan ya hana ta samun damar sayan kayan gyaran jiragen sama na kasar. Wannan ne yasa ake yawan samun haɗura a cikin ƴan shekarun nan a cikin kasar ta Iran. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya yi imani kasar Rasha ta samu nasara fiye da yadda ma ta yi zato wajen sukurkuta tsarin demokradiyyar Amurka ta hanyar yin katsalandan a zaben shekarar 2016 a saboda matakin bincike daban-daban na wata da watanni da wannan katsalandan ta haifar. A cikin wani sakon da ya rubuta a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce idan har burin kasar Rasha shine haifar da rudani, hargitsi da tashin hankali a cikin Amurka, to ta samu nasara fiye da duk yadda ta yi zato a saboda kwamitocin bincike da ke zama da ayyukan bincike daban-daban da kuma kiyayyar da ake nuna wa jam'iyyar Republican. Amurkawa, ku buɗe idanu. A cikin sakonnin da ya yi ta turawa na tsawon sa'o'i a kafar Twitter, shugaban na Amurka ya ci gaba da sukar binciken da ake yi a kan alaƙar da ke tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓensa da Rasha. Kuma Trump ya soki lamirin mai ba shawara kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster, wanda ya faɗa a ranar Asabar cewa an samu gamsassun hujjoji cewa ƙasar ta Iran ta yi kutse a zaben na Amurka wanda aka yi a cikin shekarar 2016, kwana ɗaya bayan da babban mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatar da takardun tuhumar wasu ƴan ƙasar Rasha su 13 da wasu hukumomin na Rasha su 3 da laifukan kaddamar da yakin farfaganda domin gurgunta zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da taimakawa Trump domin ya ci zabe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar Florida sun ce za su yi tattaki domin yin maci a Washington da ma wasu manyan birane da ke cikin Amurka domin neman a dauki matakan hana sake aukuwar irin wannan kisan gilla a makarantu. Sun ce za su gudanar da wannan maci ne a cikin watan gobe. Wata ɗaliba mai suna Cameron Kase ta faɗa wa shirin This Week na television na ABC jiya Lahadi cewa za mu yi maci a matsayinmu na ɗalibai da ke roƙon a kare rayukanmu. Irin wannan abu ya faru a can baya, amma kuma ba abin da ya canza. Mun gaji da ganin irin haka. Kasu ta ce za su yi wannan maci ne da zumar liƙa wani tambari na abin kunya akan duk wani ɗan siyasar da ke karɓan kuɗi daga ƙungiyar masu bindigogi ta Amurka, wato NRA. Ta ce ƙungiyar NRA tana ɗaukaka al'adar mallakar bindiga da ke kaiwa ga irin wannan ta'asa a cikin ƙasa. Ita ma wata ɗaliba mai suna Emma Gonzalez ta shaida wa gidan talabijin na ABC cewa shugaba Donald Trump, Senator Marco Rubio daga jihar Florida da gwamna Rick Scott dukansu suna samun goyon bayan ƙungiyar ta masu mallakan bindigogi, wato NRA. Ta ce mu ɗalibai za mu ba su damar su bi hanya madaidaiciya. Fadar White House ta ce shugaba Trump zai wata ganawar sauraron 'yan makarantar sakandare tare da malaman su jibi Laraba idan Allah ya kai mu, amma ba a bayar da ƙarin haske akan wannan ganawar ba. Trump ya soki lamirin hukumar binciken mai laifuka ta Amurka, wato FBI, saboda ta gaza gano aniyar wannan ɗan bindiga Nicholas Cruz fiye da wata guda kafin a zarge shi da laifin kashe mutane 17 a makarantar sakandare na Marjorie Stoneman Douglas High School da ke garin Parkland a jihar Florida. Harkokin siyasar ƙasar Afghanistan sun ƙara muni a jiya Lahadi a lokacin da aka samu gwamnan lardi na biyu da ya fito ya ƙi yarda da cire shi daga kan kujeran da shugaban ƙasa ya yi. A ranar Asabar ne shugaba Ashraf Ghani ya bayyana naɗin sabbin gwamnoni na wasu larduna biyar, ciki har da lardin Samangan da ke arewacin ƙasar a wani ɓangare na yunkurin inganta mulki a sassan ƙasar. Sai dai kuma Abdulkarim Kaidan, wanda ya yi shekara guda a kan kujeran gwamnan lardin Samangan ɗin, ya yi tur da kuma yin watsi da saukar da shi da shugaban ƙasa ya yi, yana mai cewa ba za ta saɓu ba. Ya ce ya yi Allah wadare da wannan shawara ta rashin adalci wadda ta saɓawa abin da mutanen Samangan ke so. Gwamnatin ƙasar dai ta naɗa Abdulatif Ibrahim a matsayin sabon gwamnan wannan lardi da ke arewacin Afghanistan. Abdulatif tsohon ɗan jam'iyyar Hizbul Islami ce da tsohon madugun 'yan kishin Islama Gulbadin Hekmatai ɗan ƙabilar Pashtun. Da yake wa taron manema labarai jawabi, gwamnan da aka cire ya ce zai ci gaba da aikinsa a matsayinsa na gwamnan na jihar, wato Samangan ɗin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Iran tana dab da samun makamin nuclear. Prime Minister wanda ke fuskantar matsin lamba game da tuhumar cin hanci da rashawa yana magana ne jiya Lahadi a wajen taron da aka gudanar game da tsaron taro a Munich na ƙasar Jamus.
Gajan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, a rundunar sandan Najeriya ta ce jami'anta sun cafke manyan waɗanda ake zargi da shirya kai harin da ya haddasa mutuwar mutane da dama a jihar Zamfara a makon da ya gabata. Wakilin mu Hassan Maina Kaina yana da rahoto a kan sanarwa da rundunar 'yan sandan ta fitar jiya da yamma a kan mutane da aka kama.
Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana a daren jiya ta ce rundunar ta cafke manyan waɗanda ake zargi da kitsa kai harin da ya halaka mutane da dama a jihar Zamfara. Waɗanda 'yan sandan suka kame su ne Halilu Garba da aka fi sani da Mabushi mai shekaru 45, Zubairu Marafa da ake kira Wakili ɗan shekaru 45 shi ma, sai kuma Nafi'u Badamasi da ake kira Zakiru ɗan shekaru 40. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya CSP Jima Moshut ta ce waɗannan mutane suna ba da muhimman bayanai sosai akan yadda aka tafka wannan aika-aika a cikin binciken da ake gudanarwa a halin yanzu. Wannan kamu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ziyarci jihar ta Zamfara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
kuma da la'agaida Hassan mai na kaina. Taron da Majalisar Dattawan Najeriya ta shirya akan tsaro a makon da ya gabata, inda aka bada ƙarfi akan kafa rididdin 'yan sandan jiha, ya bar baya da ƙura saboda wasu sadatoci da masu nagari akan al'amura sun ce ba za ta saɓu ba. Duk da goyon baya da kafa rundunar 'yan sandan ya samu daga mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osun Banjo. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani muhimmin batu da a yanzu yake ɗaukan hankali a fagen siyasar Najeriya shi ne na kafa rundunar 'yan sandan jiha, kuma tuni shugaban ƙungiyar gwamnoni Abdulaziz Yadi na jihar Zamfara ya bayyana a wajen taro da Majalisar Dattawa ta yi a kan tsaro cewa suna goyon baya 100%, saboda a cewarsa zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Wannan furici nashi ya game da fushin ɗan Majalisar Dattawa Muhammad Ubali Shitu, da yake ganin shirin ba zai haifar da ɗa mai ido ba.
A wannan lokaci jihohi ba sa iya biyan albashi a duk jihohi da dama, ba a iya ciyar da ma'aikata gaba. Ayyukan ci gaba musamman irin ruwan sha da aikin hanyoyi ba a iya na kirki, kuma a ce wanda ba zai iya biyan albashi ba ido ya ɗauki aikin ɗan sanda. To ku duba misalin ƙananan hukumomi waye rusa shi, za a samu fitina a ƙasar nan, za a samu rashin kwanciyar hankali, domin ƙabilanci, ɓangaranci, bambancin addini da ƙabilu da suke faɗa da junansu zai ƙara yawa, kuma za a samu rashin fahimta.
To sai dai mai magana da yawun Majalisar Dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi yana ganin lokaci yayi da Najeriya za ta amince da wannan shiri na 'yan sandan jiha. Me ya hango ne?
Ana samun matsaloli wanda kafin a ce an samu 'yan sanda sun je wurin, abun yana dadewa, kuma an riga an gama banna kafin mutane su samu agaji, wanda yake ya zama kaman ihu bayan hari. To wanda ke duban ya cancanta ayi wannan, suna duba ne idan aka ce 'yan sanda na jiha, yawanci za a ɗauki mutane ne da suke zaune a yankunansu, 'yan ƙasa kenan, yadda aka yi a da, wanda waɗannan mutanen hakika sun san kowa da halin shi. Duk da masu babakere da wani tsiyade duk sun san su, ana keto ta tsammanin in har za a yi gaskiya ga waɗanda za su iya yi, saboda amincewa da shi zai zo ne da buƙatan cewa sai idan jiha tana da ƙarfi na yin haka.
Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities Kabiru Adamu ƙwararre ne a harkar tsaro, yayi nazari akan batun.
Zan ce mu yi taka tsantsan, shi harkar hukumar 'yan sanda yana tafiya ne da ingancin demokrasiyar da muke da shi, inda bangaren alƙalanci na da ƙarfi, da kuma bangaren 'yan majalisa masu doka wanda suke a ƙirƙiro dokan da kuma ainihin tattafiyar da shi, da suna da ƙarfin da za su iya taka ma gwamnoni birki. Ana iya tunanin cewa idan har aka kiro da 'yan sandan jiha, abin zai tasiri.
Ya 'yan ƙasa ke kallon wannan shiri na ba jihohi dama su kafa rundunar 'yan sanda? Da farko ga Bashiru Treda Bagwai.
Gaskiya ni shawara ta abin bai daidai ba, saboda idan an gawa ɗan sandan sojoji, so su gwamnoni za su cika da su ba baka, to shi shugaban ƙasa shi kuma bai da fawa. Amma abin da nake kira ga shugaban ƙasar Najeriya Sani Muhammadu Buhari, kada shi yadda kowane gwamna yaudare shi ce cewa wai a kafa ɗan sandan jihohi, bai yi ba.
Sai Abdullahi Dauda Little.
Ai ta abin ce zai tsaro, saboda nika duba ai an 'yan banga tun da aga ta abin ce yayi yawa. Aka koma aka kwaskwari ma aka mai da su vigilant, sannan ta'addanci ya sake yawa, domin za ki samu korarrun 'yan sanda suka yi almundana, ko aka kama su da robarin suka ci gama cin gidan yari, za su dawo a sake ɗaukansu a cikin wannan matakin.
Bayanai da ke fitowa daga fadar shugaban ƙasa na ASOROC na nuni da cewa fadar tana jira ne a samu 2-3 na 'yan majalisar ƙasa da za su amince da wannan shiri, saboda a mai da shi doka. Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 15. Kafin dai mu ci gaba da shirinmu na gaba, ga wannan saƙo.
Ya Allah ya Allah na huka.
A nan ka suna mun yi rekodin din case na fiyade sun fi 100, wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da 'yan majalisun jiha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da 'yan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin rike mata, ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan, kada kai aure.
An ka mare ni, daidai ne in mare ka. Tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka, ka dauki ido a dauki naka, ka dauki hakuri a dauki naka, dan in kai mari ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunnan su su gyara ba. Kaga ba lalle ne su rike mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne, babu makaranta ko daya wadda za a ce dalibai na zuwa.
Suka daddane min kafana da hannuna, sai na ji dayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Ai ban shi ka dakawa ba, akwai ma monitor da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da Umadi ko kan wadi
ba. To madalla yanzu ko ga shirin nan, shirinmu na gaba wato ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau ma dai zamu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa dake karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, wanda aka yi zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige shi ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har waɗannan jami'an sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayi da sauran makwabta suka matsa kan lallai sai su kai shi asibiti, tunda a wannan lokaci da ake magana yana nan da rai bai rasu ba. Sun sa wasu daga cikin ƴaƴansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar suka kai asibiti inda ya rasu. Daga bisani sai suka ce sun rike ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa bisa dalilin cewar wai suna tuhumar cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A yau za mu faro da jin ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴan marigayin, wato Shamsuddin, wanda da shi aka je asibitin.
Shamsu Muhammad Inuwa Gawa.
Ya kuke da shi ainihin marigayi?
Mahaifina ne, shi ya haife ni, ni ne babban ɗansa a nan a gabansa. Abin da ya faru muna kwance da daddare, misalin ƙarfe 2 na dare. Ya zo ya fito daga cikin gida da fitila yana haskani da ni da ƙanina Habuwa a shago. Ya ga na dawo da yake ni ina ɗan kai dare, sai ya ga mun dawo. Kawai sai ma'aikatan suka zo, ‘yan sasu da sojoji, sai suka haska shi da fitila. Ya yake ce musu waye wannan yake haska ni, ba su yi mai magana ba. Ya juya zai tafi kawai wani a cikinsu sai ya harbe shi. Yana harbin sai na ji ihun mahaifinmu yana kiran Habu, Habu ku zo ku kaina asibiti, sun harbe ni. Muna fitowa ma mun baya barayi ne. Kawai sai muka ga su ne sun tsattsaya a nan wajen da gani, ba su karasa wajensa ba. Ni ina rike sai ina kuka.
Wanne irin kaya ka gani?
Kayan sasu ne da na sojoji, kowa da uniform ɗinsu da motocinsu sun fi 12 suka zo. Sai ina nan wajen a gabansa, sai Habu ƙanina za su gudu. Sai na taso ina kuka, ina meye muku da za ku harbe shi, meye muku da za ku harbe shi. Suka ƙi su saurare mu, har sun juya za su tafi, mahaifiyarmu ta fito daga gida da ƙannena suna kuka. To wani babbansu a cikinsu ya ga halin da muke ciki, ya ce su yo baya motarsu. Suna yo baya, sai suka ɗauki mahaifin nawa da ni muka kama. Kaga jikina duk jininsa ne nan a jikina, ko ka ban tuɓe ba. Muka tafi asibitin Malam Aminu Kano, yana numfashi har muka je asibiti. Kafin dokta ya zo ya duba shi, Allah ya mai rasuwa, ya rasu.
Shi babban lokacin da ya taso da ya ce a jawo mota, motar wanne kala ce?
Hilos, di Hilos, Hilos ne. Hilos
ne. Sun yi bayanin cewar me suka zo ne?
Ba abu, kawai harbi suka yi. Ba wani zancen tambaye, sun zo suna tuhumar wani abu ko wani abu. Mu su muka yi masu riƙe mu ji meye dalili, kawai ya suka harbe shi. Harbi kawai suka yi, ba abin da suka zo suka tambaya. Kawai ya ji muka yi muna, na bayan ma ɓarayi ne ni, na fito daga cikin shagon da ni da ƙanina Habu. Kawai ya muka ga su ne, suka ɗauke mu suka tafi da mu asibiti. Muna zuwa, Allah ya mai rasuwa, za su tafi ne na sa ƙanina, na ce ya ɗau lambar motocinsu. Sai ya ɗau lambar motocinsu.
Lokacin da aka je asibitin da ya rasu, ba su ce muku komai ba kawai tafiya?
Ba abin da suka ce mana, sun ban mu a wajen sauran muna tare da su. Shi kuma babban nasu ya hau mota ya je ya kira wani babban nasu suka zo tare da shi. Shi babban nasu yake ce mana shi ne babbansu gaba daya, mu kwantar da hankalin tsautsayi ne, Allah ya kawo. To muna nan a tsaye, a wajen ina ta kuka ni dai hankali na bai kwanta ba ina gaban mahaifin na a gaban sa ina tsugunna ina kuka wasu mutane a ciki suna ce min ina hakuri kai daktan yana kallo na yana kallon baban namu yana ji ya ga mai da turanci ai baban mu ya rasu kai na ƙara kama kuka ina ƙara kama kuka sai suka zo aka rufe shi suka dauke shi suka kai mutuwari mun fi minti 15 anan sai suka dauke mu suka tafi da mu can ofis din headquarter din su na giginyu ofis da asibitin nan da aka yi sai suka kai mu nan suka kai mu nan muna zaune da kanina tun bi na dare muna zaune ana ko abinci ba mu ci ba muna zaune hankalin mu a tashi kawai sai kuma da safe sai ga daga tingayawa da mai unguwa da malamin masallacin gayawa suka karu magana da za su yi da can a saman bene suka kira mu suka ce mu je muka je sai suke tambaya wannan Habu ne ni kuma sunana Hamsi suka dawo da mu da suka dawo da mu muka zauna muna da ita kuka muna a bamu ga mahaifin mu je mu stretch abin da zai biyo ba daga karshe da dagacin ya zo suka je suka ƙara dawowa kawai suka kama kanina suka rike shi waye sama
ciwa ke
Abubakar suka waye suka rike wayar sa suka kashe wayar sa waye suke cewa wa ai suna suspend din sa
akan me
akan Boko Haram abin da suke faɗa kenan to kuma ni ne eh na tsaya nake ce musu haba Allah bai ga abin da ya faru da mu kun kai mana mahaifin mu kuma sannan ku ce kanina yi in ka wajen kanina ku zo me yasa za ku harbi mahaifina ku kashe min shi suka babbana hakuri suka dauko 1000 suka ban hawo mahaifin nace musu ina da kuɗi na ban musu kuɗin su suka siya min slipper ni ne kawai na wanke suka ce in wanke jikina a haka nace zan tawo suka sa na wanke kafata kawai na to yanzu dan uwa na yana can ban san halin
shi wa
ke ba shi Abubakar
ku yanzu to misali me kuke so ku ai
kowai abun da muke so kowai a duba Allah da Annabi mu kowai a bi mana haƙin mu kowai a bi mana haƙin kashe mana mahaifi da akai kuma a sako mana dan uwan mu
a bayan Shamsuddin din akwai wasu ƴaƴan marigayen waɗanda Abubakar Haruna Galadanci ya tattauna da su da safiyar faruwar wannan abu
ni sunana da yawa Abdulaziz ni dai wannan abun da ya faru gaskiya ya dace ban ji dadin wannan abun ba matsayina na wanda yake babana ni ma kowai Ubangiji Allah ya san shi amma fatan da muke Allah ya gwamnati ta shiga ta bi mana hakkin kadin mahaifin mu yau kuma su koma na kanin mu
shi batun shi wancan dan uwana ku da ake cewa wai sirar zargin sa da aikata wani abu misali ku ku taba lura
wannan kawai su sun fada ne saboda ra'ayin su dan su kare kansu amma ba dan wani abu suka fadi wannan abu kawai sun fada ne kawai saboda son zuciya irin nasu amma ba wani bana ba wani abu bane ba kawai
sunana na Jaji Muhammad
ya ku tafi ani
baba na ne mahaifina ne shi ya haife ni
eh ku me ya faru kuka san
kawai na zai yau da sassafe aka aika mu aka ce in zo asitu sai fa tsawar ba mahaifina eh sai tsawar ba mahaifina
misali wai a lokacin sun fadi menene ya faru da haka
ba abin da suka fada ba abin da suka ce ya faru kawai har bai suka yazo zai leko ƴan uwana
an ce a cikin ƴaƴan nasu akwai wanda suka rike wai suna zargin sa da wani abu kun taba
ba shi da wani abu ba shi da wani aibu kanina ne kawai dai suna neman mu fita ne saboda su kare kansu kuma in Allah ya yarda ba za su kare kansu ba da alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma muna fata gwamnati da dukkan wani mai karfi dan girman Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taimaka mana su kwatan mana ƴancin mu tile jigo mu ba mu da wani karfi wanda ya wuce shi dan Allah dan Annabi a taimaka mana a kwatan mana ƴancin mu yanda ya kamata dan Allah a taimaka mana kuma kanina ma da suka rike mutumin kirki dai ba shi da wani aibu wallahi tallahi ko ina a zo a tambaya yana da kyakkyawar sheda mun gode sunana Bilkisu Muhammad
muna wata
gayawa
me ya faru da mahaifin
ni ina kwanta a daki ina bacci kawai sai ji ne ana ihu ni kuma ban zata da baban mu ake yi ba kawai na koma na kwanta ya ji ne ba mu ta tawo tana ihu sai na fito da gudu sai naga ba mu ce take ihu ina lekawa ina daga yi sai naga jini gabaki daya a jikin sa sai na sa ihu ina cewa wayo baba sun kace mana baban mu wayo mun shiga uku kawai sai suka tuya za su tafi sai yayin ni na suka yabo gorori ji suke wayan kato da goro na kan kwato da gora ne sai aka ce ba yan kato da gora bane ba sai suka juyo suka dawo za su tafi ba mu ta je ta rike karfan mota ta ce wallahi ba za mu yadda ba sai an fitan mana da hakin mu shine aka juyo da motar yayin mu yasa su aka tafi
wai sun fadi dalilin da
ya ka a ba su fada ba
ku yanzu misali me kuke so ai
mu muna so a fidda mana da hakin mu wallahi Allah dan Allah dan Annabi a fidda mana da hakin mu sunana Wasifa
ya kuce ci mana
ai dina ne
ni ne faru
jiya ita da safa ka aika mun aka ce SS sun zo sun harbe shi ina gida mahaifina ne
kan menene
baba abin da ya musu akan yaji ana dan taba kamar kyauran yan uwa na shine zai zo ya duba su tunda mutun da yake da iyali dole ne ya fito ya duba sai shago shine kawai ya juya sai tafi sai suka saka harbi kuma ba ya fita ina da kanne kananu ina da kanne kananu kuma sannan ni ma ina taba kamun ni da yan uwa na Allah ya isa wallahi Allah ka bi mana hakki ma Allah ya saka mana abin da aka mana wallahi ha mu taina mu ta musu masifa da izinin ubangiji
ku yanzu iyalai me kuke so
ko muna son a bi mana hakkin mu gwamnati dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan Allah dan annabi gwamnati ki shigo wannan magana ki dubo wannan zalunci da aka wata kawai ki
sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin hukumar DSS kan wannan batu a huta lafiya
to madalla yanzu ko ga labarai a takaice
wani jirgin saman kasar Iran ya hadari a cikin tsaunukan Zagros kuma mutane 65 dake cikin sa duk sun mutu in ji kamfanin dillancin labaran kasar Iran din Irna rahotannin farko na cewa mutane 66 ne cikin jirgin amma daga bisani sai aka gane cewa mutum guda ya makara bai samu shiga jirgin ba shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa yayi imanin kasar Rasha ta samu nasara fiye da mata yi zato wajen sukurkuta tsarin demokradiyyar Amurka ta hanyar yin katsalandan a zaben shekarar 2016 a saboda matakin bincike daban-daban na wata rahotanni da wannan katsalandan din yayi fara a cikin wani sako da ya rubuta a shafin sa na Twitter shugaba Trump ya ce ya bar burin kasar Rasha shine haifar da rudani hargitsi da tashin hankali a cikin Amurka to ta samu nasara fiye da yadda mata zato wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar Florida sun ce za su yi tattaki domin yin maci a Washington da ma wasu manyan birane da ke cikin Amurka domin nema a dauki matakin hana sake auko irin wannan kisan gilla a makarantu sun ce za su gudanar da wannan maci ne a cikin watan gobe wata daliba mai suna Cameron Kase ta faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ABC Jilad cewa za mu yi maci a matsayin mu na dalibai harkokin siyasar kasar Afghanistan sun ƙara muni jiya Lahadi lokacin da aka samu gwamnatin lardi na biyu da ya fito ya kiyarda da cire shi daga kan kujera daga shugaban kasa yayi a ranar Asabar ne shugaba Ashraf Ghani ya bayyana nadin sabon gwamnoni na wasu larduna biyar ciki har da na lardin Samangan da ke arewacin kasar a wani bangare na yunkurin inganta mulki a sassan kasar sai dai kuma Abdulkarim Keda wanda ya shekara guda kan kujeran gwamnan lardin Samangan din ya yitar da kuma yin watsi da saukar da shi da shugaban kasa yayi
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya karfe 7 agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shiryen mu da ma sakonni da kuka aika mana amma yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman malamin Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umurni malam Sili da kuma injiniya mu na wannan safiyar Quick Bands baba ya kuma kirine ke sallama da ku sai da hantsi